نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Juma'a na An-Nur da ke nan Wusaitu Abuja don tafsirin Qur'ani bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu, ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah shi sa mu wanye lafiya. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani yake cetonsu gobe kiyama. Allah ya ba mu ikon aiki da Qur'ani. Wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo, ya zama dukkan ibadun da muka yi an karɓe su. Abubuwa da muka kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Waɗanda muka kasa wajen aiwatarwa, Allah ya mana afuwa a kansu. A watan Ramadana kwanaki na gudana matuƙa da gaske, sai ɗan yanzu ɗan kaɗan ya saura mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya. A gaba na gaba, idan na iso don fara tafsiri, na kan samu ɗan uwa Al-Hafiz Abdulmalik hafizahullahu ta'ala na ƙira'an Qur'ani. Wannan yakan sa wasu sukan tare ni ko da magana haka ko ƙoƙarin wani abu, in ba dole ba bana yadda da yi magana, saboda yana daga cikin ladabin jin Qur'ani, shine dole ne a saurara masa. Zai wahala ka je occasion, kana cikin taro a ɗakin taro, a ce shugaban America na magana kana tari, zai wahala. Ko kuma ka je taro a ce wata ƙa'a, wani hall ake zaune, a ce sarkin Makka, wato sarki Abdullah, sarki Salman hafizahullahu ta'ala yana jawabi kana tadi, ai ba zai yi ba. To waɗannan fa ƴan adam ne da Allah ya ba su mulkin duniya, yayi kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ladabin Qur'ani da Allah ya karantar da mu shine wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. In ana karanta Qur'ani fastami'u, ku yi menene? Ku saurara, ku ji abin da ake faɗa, wa ansitu, kuma ku yi shiru. Kaga umurni biyu ne, ku riƙa jin me ake yi, na biyu kuma ku yi shiru. Ashe wani zai iya kilimi ya ce ai ina ji ina taɗi, to ashe ba yadda kai taɗin ba. Wani kuma zai ce menene, na daina taɗi amma kuma baya sauraro, anan ma bai bi umurni ba. Abu biyu ne, shine ce kun buɗe kunne kun ji me Allah yake faɗa, na biyu kuma bakinku ya yi shiru, bakinku alaikum. Umurni biyu ne, don haka a ƙa'idan umurni yana amfanar da wajibi ne. Shi yasa sahabban annabi tsira da aminci sabbata gare shi, yadda Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu ya faɗa, ya ce idan ana karanta Qur'ani, ya ce mukan yi nutsuwa haka, da tsuntsu zai iya zuwa ya sauka a kanmu ya ɗauka bishiya ne. Mutum saboda tsabar nutsuwa sai tsuntsu ya zo ya sauka a kansa, ya ɗauka bishiya ne ko ice, saboda ko motsi mutum baya yadda ka san dutse, saboda yana jin saƙon Allah. Ya ce faka'anna ala ru'usina tayr, yace wani lokaci ko sai ka dauka saboda tsaban nutsuwa tsuntsu ne ya sauka akan mu muna tsoron kar mu yi motsi ya tashi a ce tsuntsu ya sauka akan ka kuma kai awa ɗaya bai gane kan mutun yake ba ai nutsuwar ta kai iyaka to wannan shine yasa wani lokaci bana yadda idan ƴan uwa masu daraja suka kare ni da magana in na iso saboda sauraron qur'ani din wajibi mu nuna girmama magana zuwa ga qur'ani dan ko shugaban kasa yake jawabi in nazo wurin ina saurarawa to bare kuma Allah subhanahu wataala da ya halice ni halice shugabana ashe shi ya dace ne wannan girmamawa din don haka ba daidai bane ana karanta qur'ani mu rika tabi koda muna jiran isowar mai tafsiri ne sai mu yi shiru mu rika tsantan ma'anan abin da ake fada a qur'ani kaddara wani abin baka sani ba jin samatukun na lada ne koda baka fahimta ka saurara lada ne saboda girmamawa ne Allah subhanahu wataala ya samu wanye lafiya ya ba mu ikon yin ladabi zuwa ga Qur'ani ina fatan ƴan uwa da suke tara na su ga ban yi magana ba za su kyautata mun da to wannan shine dalili din ni da su Allah subhanahu wataala ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau muna 19 kenan ko ga watan Ramadan hijira shekara ta 1437 za mu shiga kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan babu laifi mu dauki koda mintuna 5 ayi nasiha akan su na farko waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan waɗanda muka sa gaba nan insha Allah ta'ala babu wasu kwanaki a duniya da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake kokarin ibada yake juriya wajen ibada yake daura bance wajen ibada kamar a cikin su hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul muslim nana aisha radiyallahu anha tana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al ashrul awakhir shadda mi'zara wa ayqadha ahlaha wa ahya layla wa fi riwayatin idza dakhala al ashrul awakhir ahya layla wa shadda mi'zara wa ayqadha ahlaha idan waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan suka zo annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan daura bantansa daura bante malamai suka ce yana nufin abu biyu na farko shine ƙara kokari duk inda kaje an ce an daura bante to an yi shiri saboda ko cewa akai haukatan ga ka dirka wani gida to sai ka gyara wannan ka dauri so duk inda kaje an ce an daura bante shine an yi shirin aiki na biyu suka ce yana daura bante yana nufin cewa yakan nisanci hatta mu'amala na kusantan iyali wanda shari'a ta halarta ba haramun bane amma wai ya nuna maka da gaske yake hatta mu'amala tsakanin miji da mata wanda shari'a ta halarta na dare to yana avoiding wannan duk da halal ne wai ya nuna maka da gaske yake na biyu kuma wa aiqadha ahla yana kada iyalansa a bacci dukkan yaron da ya kai shekara 7 ana so a sabar masa da yin qiyamul layli wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha kuma muru abna'akum bis salati sab'in kamar yadda hadisin Abu Dawud rahimahullahi ta'ala in dai yaro ya kai shekara 7 to ko na minti 30 a sace shi ya qiyamul layli ya koya saboda duk ibada fa koya ake in bai koya ban ya girma ba zai iya yi ba ko yayi takife ya biyo abokanansa tajin zai ga yana amma ana sallan saboda bai saba ba iyayensa ba su koya masa ba wa ahya layla kuma yana raye daransa da ibada dukkan dare yana raya shi gabanin ramadana bai raye dukkan dare yakan yi wani bangare ne na ibada ko rabin dare ko sulusin dare ko kashi biyu cikin ukun dare kamar yadda qur'ani yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak amma idan kwanakin 10 na karshen ramadana suka zo yakan hakura da bacci daga sallan isha zuwa asuba malamai suka ce in kaga yayi bacci to satan sai amma ba wai a kada shimfudi a kuma kwanta ana kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas ana to ba a'a sai dai irin wanda ba yadda ka iya Bahaushe yace bacci barawo ne to wata dan baka sani ba sai dauke ka to sai dai irin wannan amma dai a kwanta wai an gyara shimfudi za a kwanta wannan ba dabi'a sabani sallallahu alaihi wasallam a kuma hadisin Muslim yace kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha yana ijtihadi da kokari a cikin kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan kokarin da baya yi a sauran watanni gaba daya kokarin da yake a kwanaki 10 na Ramadan babu wasu kwanaki a duniya da yake yi hatta a wuni rana da kuma bangaren dare so ka'idarsa shine in kana son hutu jiki yana so a huta to ana hutu ne da rana musamman tsakanin azhar da la'asar yin bacci a lokacin iya da lada iya da falala in ka samu dama ka kwanta ka huta tsakanin azhar da la'asar
wannan ibada ne in an samu dama ba kuma cewa akai ka bar aiki ga ko ba ka kwanta ba in akwai abin da kake muhimmi to bismillah ko neman abinci duk wannan ibada da yake sai mu tambaye kanmu me yake nema da wannan ibada abin da yake nema shine yana neman daren Lailatul Qadri wannan dare yana da falala da idan ka dace a cikin sa kai ibada Allah ya karba duk zunuban da kai Allah ya gafarta maka shi yasa hadisi Bukhari da Muslim manzon tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadri ya cika sharda biyu na ibada na farko da imani yake yana bautawa Allah na biyu yana neman lada a wurin Allah to duk abin da ya nazu bai tsakanin sa da Allah Allah ya gafarta masa shine daren da Allah yace lailatul qadri khairum min alfi shahar a cikin sura ta 97 aya ta 3 a Qur'ani wanda gidan kowa akwai lailatul qadri khairun min alfi shahar wannan dare the night of majesty called the night of decree Qur'ani yace ya fi watannin duniya guda dubu idan kai computing sai kaga ya haura shekara 83 idan kai ibada a jira aka karba wanda yace sai mutun yayi sama da shekara 83 yana ibada da babu dare a cikin iso ka ba ya zama kullun sai ya yi kiyamun layli na more than 83 years amma ba zai kai kalada ba saboda mai kai ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan ibada idan muka duba cikin Qur'ani kuma sura ta 44 aya wajen ta 4 Allah ya kira cewa me fiha yufraqu kullu amrin hakim dukkan wani kaddara arziki da ake rabawa a wannan dare ake rabawa sai a tashi ayi ta kokarin ana budget a budget na bangaren iyalanka na bangaren school fees na bangaren biyan landlord na bangaren duk wadannan abun da kake nema na alkhairi a wannan daren za a maka budget na shekara guda to kaga ya race idan ke zama yana farke ka rika kai ta presentation abun da kake so a maka budget in kana barci ka duk abun da ya sa waka haka ba ai ai kaman a ta ministry ne ko wani agency ko ba ku kai proposal naku na budget ba in aka je haka kawai za a rubuta a mika muku ai ba a muku adalci amma in ku kuka rubuta kuka je kuka yi defending abin da kuka rubuta an ji dacewa to idan kana bacci sai a duba me yasa waka sai a maka budget din kunun tsamiya haka misali sai a baka amma in gidan ka biyu ne ai ka san ba kunun tsamiya shine priority ba akwai abubuwan da kake bukata to a wannan daren ake budget ya dace mu rubuta proposal namu na budget mu miƙa ba mu yi bacci a miƙa mana ba wannan ya dace mu da kanmu ya dace mu yi mu miƙa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon miƙawa da kanmu a daren lailatul qadri in kana da iko kana neman sa nafi ba da shawari da Allah a dage duka dare goma a raya da ibada ba kar ka yadda wani dare kai asararsa ba kai ibadan ba ni nafi ba da shawarin wannan shine ka daina wani kame da dabarbaro kawai a san kai goma nan in kai goma nan tabbas ka same shi kawai wannan probability na samun sa a dare goma nan isuwa probability ɗaya ne wanda babu rage amma in dai ka tsaya kana zaba din to ana iya dacewa ana iya rashin dacewa kuma duk da haka fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce taharrau lailatul qadri fil ashr al awaqir min ramadan a wata riwaya ya ce al autar ku nemi daren lailatul qadri a wutri na ramadana wutri shine daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 idan ramadana ya kai kwana 30 da kuma daren 30 duka ana neman wannan dare a ciki insha Allah ta'ala yana da muhimmanci hatta daren 30 in ya kai ana iya nema daren yana da wasu alamu daga cikin alamu annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi da yake ibnu khuzaimah rahimahullah ka ajizi na uku hadisi na 23 nasa yana cewa an dauke wuta ko yana cewa a cikin wannan dare din zamu ga daren yanayin sa dare ne da yake calm wato an ce kaman dare ne nutsatse kuma wanda yake pleasant zaka samu nutsuwa a cikin daren iyakar nutsuwa kuma za ka ga daren sanyi bai tsanani ba kuma zafi bai yi tsanani ba idan gari ya waye rana ta fito ba ta da tsananin zafi daren yana da nutsuwa amma fa ba irin yadda da ake gaya mana hadisan turmi ba wai a ce in ka tashi daga nan zaka gani har wai Ka'aba kowane gini ya fadi idan wannan kake jira sai ranar kiyama yawmatu baddalul ardi ghayral ardi was samawat wannan shine za a kwantar ka ga har ko ina amma in dai a yanzu ne ba inda za a kwantar maka sai ka tsaya kana zaune wai kace wai zai kaga komai ya kwanta, wannan ba dalili bane. A cikin daren ana samu babu tsananin sanyi, babu zafi, sannan kuma za ka ga akwai nutsuwa a daren, hatta wani lokaci shedaru da ke damun ku da ke dake, sai ka ga da ikon Allah abin ya haka kawai automatically sai ka ji abin yayi karanci ba yadda aka saba ba. Duk wanda na daga cikin alamun da ake iya samun dare din cikin taimakon Allah, idan gari wai za ka ga rana ta fito amma ba ta da tsananin zafi, har sai ta je tsakiyar tukunna za ka ga dan zafin ya karu kada ma ba ta fitowa da tsananin zafi. In ka ga irin waɗannan alamu din, nana Aisha Allah ya kara mata da cikin hadisin Tirmidhi rahimahullah, hadisi na 3760, ta cewa ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya layla laylatul qadr madha aqul. Manzon Allah, idan na fahimci wannan daren shine daren laylatul qadr, me zan faɗa a ciki, wace addu'a ka ban shawarar da rika yi? Sai ki rika cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kana son afuwa, ya Allah ka mini afuwa. Kai ta maimaita wannan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kana son afuwa, ya Allah ka mun afuwa. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kana son afuwa, ya Allah kai ta mun afuwa. Matan da suke al'ada suke da uzuri ba sai kiyamul layli ba, ya halatta tashi ayi ta istighfari, ayi ta maimaita wannan addu'a, ayi ta hailala, ayi ta yin azkar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, a karanta ayoyi na addu'a, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Duk waɗannan ayoyi ya dace a karanta su. Kada ki asara ko da akwai uzuri na darura na mata, to kada a kwanta a ce mu kan ai Allah ya yafe mana, eh ya yafe muku sallah, amma kuma wannan dare ko an yafe miki baki amfana bakin yi asara. So duk addu'o'i mu yi bayan lokaci mu daga hannu mu gaya Allah subhanahu wataala damuwar mu. Addu'ar da aka yi a cikin wannan dare Allah subhanahu wataala yana karbanta. Wadannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da zan faɗaitar da mu. Sai kuma tambaya da wani ɗan uwa ya kawo, tana da alaƙa da wannan barin na gwama da ita, yace assalamu alaikum malam, shin a musulunci kan dare ne yake fara zuwa ko rana ne yake fara zuwa? Tambayar da yake nan, wannan tambaya an yi wa Shaykhul Islam rahmatullahi alayhi tambaya akai a cikin Majmu'ul Fatawa, ya amsa haka Imamul Qurtubi rahimahullah, wato Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi, yayi magana mai tsawo a cikin littafin sa na Al-Jami' li Ahkamil Qur'an juz'i na 7 shafi na 267, yayi magana mai tsawo akan a musulunci dare yake fara zuwa ko rana yake fara zuwa. Haka Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yayi magana akan matsalar cikin littafin sa na Al-Mu'alla. Duk waɗannan ɗalibin ilimi yana iya duba su ya ga yadda malamai suka yi maganganu, amma sai dai ga amsar a takaice duk da ƙarancin lokaci. Na farko shine ranye shi muka fara azumi ranar Litinin, gabanin Litinin wace rana ce? Lahadi. Ita ranar Lahadi bayan la'asar ta yi zuwa rana ta faɗi zuwa 6 da 'yan kai, duka muna cikin ranar Lahadi aiko. To da aka tashi ganin wata, an ganta ne ranar Lahadi ko ranar Litinin? An duba ta ranar Lahadi. To ana cewa la an ga wata, an ba da sunarwan ganin wata, ya zama ranar yake? Ya zama ranar Litinin, mun shiga Ramadana. Saboda kana zaton za a ga watan Ramadana kuma ranar Lahadi, kuma ranar Lahadin ba ya azumi ba. In ka ce ranar Lahadi ne muka ga wata, to kenan mun sha azumin Lahadi ba mu yi ba, ana bin mu bashi. Mun fahimci nan da kyau? In har ranar Lahadi da aka ga wata muka ce yau Lahadi mun ga Ramadana, to kenan ashe ranar ba akwai azumi a kanmu. So amma na farko me yake kubutar da kai? Ranar da muka ga wata, tun da rana ta faɗi wata ta fito, to mun fita a ranar Lahadi mun shiga daren Litinin ne. In ka ba haka ba, to ka sai azumin Lahadi, in ka ɗauki wannan fahimta din. Wannan shi ne fahimta da farko da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa sai ka auna da kanka. In ka ce dai lalle ranar Lahadi muka ga wata, to ya shi kuma azumin Lahadin? Tun da dai Lahadin ya zama Ramadana, to ya yi azumin ranar? Ɗaya. Na biyu, idan aka ce an kammala Ramadana 29, sai aka tsaya ana duba wata, sai aka ce laga wata ta kama, watan menene? Shawwal. Shin ranan nan 29 ga Ramadan ne ko 1 ga Shawwal? 1 ga Shawwal. Daga an ce an ga wata, an kammala Ramadana, to tun a daren an fita, ashe kenan daren 1 ga Shawwal ya fara zuwa gabanin gari, ya waye mu je mu yi iri na 1 ga Shawwal. Haka kuma ashe daren Ramadana ne zo gabanin wani Ramadan ne zo shi. Ke sa da Allah ya kira halittar su, sai ce wallahu yuqaddiru layla wan nahara, tare da adadi akai da wawu, amma dai ya fara kiran dare, yace mun kaddara tukunna, muka kaddara rana din. kaga kenan dare yazo gabanin a kawo me gabanin a kawo rana wannan shine hujja da mutun zai rike na farko wannan yasa a kaida sunna in aka ce an ga wata na ramadana to a kaida mu gyara wannan a wannan daren ake fara kiyamul laili daga an ce lahadi ta kare mun ga wata daren litinin ya shigo to a wannan daren ba mu yi azumi ba amma sai mu fito mu yi kiyamul laili idan muna tarawihi daga an yi isha sai a ce to akwai tarawihi saboda wannan daren na ramadana ne kuma daga an ce an ga watan shawwal rana ta fadi mun kai azumi na 29 wata ta kama gobe sallah to wannan daren ba a kiyamul laili sai dai a yi na nafila amma ba na watan ramadana ba ba a kuma tahajjud na ramadana da aka saba so da haka wannan yana bukatan gyara a masallatai da yawa shine daga an ga wata sai mu tabbatar mun wayar da kan mutane an ga wata gobe ramadan to daren nan na ramadana ne sai mu fara kiyamul laili ba haka kuka ga ake a Saudiya ba ai haka ake saboda ramadana ne wannan amma kuma sai ga wai an ga watan shawwal gobe sallah ko sai a ce to amma fa akwai sallah a gare eh akwai sallah amma dai in mun yi ta ba ta ramadana muka yi ba in za mu yi tarawihi ko tahajjud sai dai mu yi wannan wata nafila amma ba ramadana ba Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yayi magana akan wannan aya din da cewa karkashin ayar da Allah ya ce wa adna Musa 40 lailatan wa atmamna ha bi ashrin fatamma miqatu wa wa'adna Musa 30 lailatan fa atmamna ha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila kaga san da ya kira me 30 lailatan sai ce me wa atmamna ha bi ashrin karkashin wannan yace dukkan kirgin musulunci daga dare ake fara wuni a kalanda ta musulunci gabanin a samu rana wannan aya Imam al-Qurtubi rahimahullahi ya magana mai tsawo karkashin don kaga yace wa wa'adna Musa 30 lailatan sai yace me wa atmamna ha bi ashrin sai yace fatamma miqatu so da yake babu kokonto dare ne a duk kirgin musulunci yake riga rana so da yanzu daren da muka sa a gaban aka sha ruwan yau daren nawa ne kenan daren 20 ga ramadana ne sai mu ce wannan ba daren 19 ba wannan shi daren 20 ne ina fata an fahimci matsalar da kyau dan uwa yace wani lokaci a nan ba a sanar da ganin wata da sauri shi yake sa ake samun uzurin ba a iya fara tarawihi din eh yana iya zama dalili a wani lokaci amma wani lokaci ai ya halatta a jinkirta isha ita kanta an taba sabon time da manzon Allah yayin jinkirin isha sanda dare ta gaba dai sai yace wallahi inna hadha lawaktu halawla an ashqa alaikum wallahi wannan jinkirin shine lokacin ta kawai bana jinkirin dan kan da tauzarta ku ne in takura muku amma wannan jinkirin shine lokacin ta to idan ku haka ya faru me zai hana a yi jinkirin Allahu akbar tunda daman ita duk salloli guda biyar yin su a farkon lokaci ya fi lada amma isha karshen lokacin ta yafi falala to idan muka ce za mu yi jinkirin isha gobe ana tsammanin ɗaya ga ramadana ba za mu yi sallah ba sai karfe 11 na dare in kuma an ga wata za mu yi isha za a yi tarawihi mun yi laifi ina ustaz mai magana liman ka ji ko bazu Allah ce sa malamai da dama ko babu laifi musa lokaci na kirda da lokacin sallah amma shi lokacin aka manna shi aka ce za a fara ba kaman wahayi bane ai mun ce za mu yi sallar azhar dai sauran fata ai ba wahayi bane sai lokacin dan kaida sunna idan zafi yayi yawa ma dace mu dan yi jinkiri ita kanta azhar da sai mu jinkirta dan manzo Allah ya fito sai azhar sai gara na yawa sai ya ce dan yi jinkiri can sai ya fito sai ya ce mu yi yanzu aka ce me yasa ya ce ai a lokacin zafin da kuke ji jahannama ke huci bai dace mu tsaya muna ibada a lokacin ba to shi yasa hatta ita sallah is flexible akwai lokacin da zafi zai sa sai a yi jinkirin amma mu yanzu yawanci in mutum ya zo minti uku ba sai ka duba gogo ina ne maman ne a wannan mulki ake nuna ba ustazu ba mulki ba ne bautan Allah ne dan wannan aka halice mu yayi muke da lokaci a to ina ga tabba za mu shiga tambayoyi tambayoyin sun isa haka ai a shiga karatu ko kin nace za mu ƙara tambayoyin ba zai yi ma'ana ba gaskiya ba mu an sai ai hakuri sai gobe a ci gaba insha Allah ta'ala mun yi wajen minti 20 da yan kai kuma tafsirin Qur'ani muka tare mu yi ba amsa tambayoyi ba go ko dai shi ma amsa tambayoyin na ciki ne yana cikin abin da ke tara mu to arama babu laifi mu tashi akan aya ta nawa ne za mu tashi ta 36 a cikin suratul baqara darasi na 19 jiya mun yi karatu akan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Adam da iyalinsa Hawwa first lady nasa kenan go cewa ku zauna a cikin aljanna ku ci komai yadda kuke bukata, amma kar ku kusanci wannan bishiya guda daya. Duk girman aljanna da ta kai sammai bakwai da kasai bakwai, sai aka toge bishiya kwa daya aka ce ita kadai ne mai halatta ku ci ba. Ku ci komai, Allah ya ce ragadan, cikin yalwa, wato ka ci abu yadda kake bukata. Ba a ma ce ka raba cikin ka uku a gidan aljanna ba, irin yadda kake a duniya. In ka ga dama za ka iya cin tirela guda na abinci ba hana ka ba. Shi ne kalmar ragadan, ɗebi abin da kake bukata. Aljanna ba duniya ba ne. Kuma idan ka sha wannan ba sai ka sha lemon tsami ba, kuma babu gudawa a aljanna. Duk wannan an huta, amma sai Allah ya ce kada ku kusanci bishiya kwaya ɗaya. In kuka kusanta sai ku zama daga cikin azzalumai. Zalunci shi ne sanya abu a gurbin da ba nasa ba. Me ke faruwa? Allah ya musu ni'ima. Da Allah jama'a, ni'ima ta kai ni'ima nan ko ba da kai ba. A ce duk girman aljanna bishiya da aka toge maka. Yanzu a ce duk duniya an halartar maka komai, abu ɗaya aka harantar maka kawai naman alade. An yalwata ma ko ba yi ba? An yalwata. To duk girman aljanna ba maganar duniya ake ba. Ana maganar aljanna duk cikinta abu ɗaya aka ce kada ka ci. Amma a lokacin sai Iblis ya fara musu hassada. A daidai lokacin sai baƙin ciki ya dame shi, shi an kore shi ya zama makasanci, su kuma ba a kore su ba, suna cikin ni'ima. Wannan ke nuna maka hassada na daga cikin gadon Iblis. Girman kai gadon Iblis ne, kin bin umarnin Allah gadon Iblis ne. Shi yasa ƴan uwa mu daina wa junanmu hassada. Duk ni'imar da Allah ya ba wa ɗan uwanka ka riƙa murna a kanta, kai farin ciki, kuma ka masa addu'an alkhairi, saboda taskar Allah ba ta karewa. Mai yiwa Allah ya baka ninkin ba ninkin wannan sau dubu ɗaya. Ai Allah ba mutum bane, bare ka ce vacancy ya cika, baya cika a wurin Allah, a duniya ne yake cika. Duk abin da ya ba wani Allah zai iya ninka maka miliyan, kuma a wurinsa bai kai komai ba. Shi yasa idan Allah ya ba wa ɗan uwan mu ni'ima, mu riƙa farin ciki, kada mu riƙa hasada da shi. Ita ɗaukaka ta Allah ne, daraja ta Allah ne, Allah yake bayarwa. Mu kaskantar da kai mu nema a wurinsa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Za mu tashi kan aya ta 36, amin. Allah ya ce
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa adallahum ash-shaytanu 'anha fa akhrajahum mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فأزلهما الشيطان عنها سي شيطان يأوكدسوا عنها زواج صابون الله در فأخرجهما سي يتشري سدقة تكين الجنة در مما كان فيه نأبن سكي تكين نئمة وقلنا الله يتشي مكتي إهبتوا بعضكم لبعض أدو ku fita ku sauko, ku sauka kenan. An ce ihbitu shine sauka, ba'dukum sashi li ba'din zuwa ga sashi, aduwun kuna abokanan gaban juna, walakum kuna da shi fil ardi a bayan kasa, mustaqarrun matabbata, wa mata'un da dan jin dadi mayaudari, ila hin zuwa ga wani lokaci da Allah ya kaddara muku. A lokacin sai Allah ya ce fa azallahuma, qira'a biyu ne, ko ka ce fa azallahuma, ana iya cewa kuma fa azalahuma. In ka ce fa’azallahuma, ai fa’auka’ahuma, sai ya jefa su a ciki. In ka ce fa’azallahuma kuma shi ne fanahahuma, sai ya yaudar da su har suka samu suka ɗan sulluɓe kenan. Shi ne ya zama sadadin sulluɓarwa, ko ya zuba maka ruwan kumfa ka taka kai me ka sulluɓe, to shi ne fa’azallahuma. Misali fa’azallahuma kuma wani ya zo ta bayan kai tunkuɗa ka. So dukkaninsu guda biyu suna ɗauka, shi ne sanadin sulluɓewansu kuma ya tunkuɗa su a ciki. An fa azallahuma shaytanu, shi shaydan shi ne Iblis din baya, illa Iblisa aba wastakbara, to anan shi ne shaydan. So da haka Iblis da shaydan duka sunansa ne. So fa azallahuma Iblis kenan, sai Iblis ya aukar da su, ya zamar da su, anha ay anil janna, daga barin aljanna din. Fa akhrajahuma, sai ya fitar da su. Allah ke shigarwa ya fitar, amma Iblis shi ne sanadi, saboda komai iya da sababi. Wa kad ja'alna li kulli shay'in sababa, babu abin da ke faruwa babu sanadi. To akwai sanadi, sanadin nan shine Iblis, sai fitar da su mimma, daga abin da kana fihi, suka kasance a cikin sa. Anan Qur'ani ya takura bayanin, saboda mu'jizarsa ta iya magana. Amma in muka koma cikin suratul A'raf, surar da muka kai ziyara jiya, yau ma idan zamu koma ziyara daga inda muka tsaya jiya mun dauki aya ta 11 zuwa ta 13 yau arama zai dauko ta 14 ya ci gaba da tafiya in ya samu iko kai har zuwa ta 22 babu laifi akai sai ya tsaya a wurin in muka dauko wadancan ayoyin su suke fassara wannan wannan shi ake cewa tafsirul qur'an bil qur'an shine fassara qur'ani da qur'ani shine qur'ani ya rika fassara kansa ba sai kai dogon magana a ciki ba shine mafi darajar tafsirin qur'ani ka fassara qur'ani da qur'ani shine ayoyin a rika dauko dake munasaba ana kai ziyara surori da dama ana daukowa ana fassara wanda ake kai kasa da shi shine tafsirul qur'ani bis sunna ana fassara qur'ani da sunna in kuma an ga dama ayi tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah fada cikin manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an shine a rika fassara qur'ani da qur'ani kuma ana daure shi da sunna ma'anan na fitowa fili to ne sune matakan fassara qur'ani to shi sai mu yadda zango sai mu dauki wasu ayoyi da suke fassara wanda muke magana babu laifi aran ma ka dauki daga aya ta 12 a cikin suratul a'raf zuwa inda ya sawwaka ko zuwa ta 22 sai ka tsaya sai mu dan shigar da sunan sai ma'anan ya fito ta 23 kuma sai ka dakata a wurin zamu dawo kansu insha Allah nan gaba kadan
قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
الشيطان لهما عدو مبين
waɗancan ayoyi da aran ma ya kawo su suke fassara mana wannan in muka fara daga aya ta 12 zan bi ma'anar su a gaggauce dan ba tafsiri zan yi ba sai dai kawai zan fassara dan ya fassara inda muka tsaya a lokacin me yake faruwa Allah ya ce shedan qala ma mana'aka Allah tasjuda id amartu me ya hana ka kai sujada da nace kai ne qala ana khairun minhu sai ce na fi shi alkhairi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce shi daga wuta daga tabo ni kai ne da wuta suna ka wuta ta fi tabo wanda mun yi bayani gamsasshe ji akan cewa tabo ya fi wuta qala sai Allah ya ce fa habit minha sauka daga cikin ta fa ma yakunu laka bai halata gare ka an ta takabbara kai girman kai fiha a cikin aljanna fakhruj fita innaka minas sagirin kana cikin makaskanta qala sai yayi roko yace qala anzirni ila yawmi yub'athuna Allah a dan mun jinkiri zuwa ranar tashin kiyama qala innaka minal munzirin sai Allah yace lalle an maka jinkirin wato kada a kashe shi a bashi yayi ta rayuwa da mu har gobe kiyama wannan yake bayyana maka a duniya Allah yana iya bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so shi yasa Allah ya ba wa iblis roƙon sa na duniya duk da ba mutumin kwarai bane zaka samu wani bai yadda akwai Allah ba amma Allah ba shi arzikin da ya fi karfin naka amma bai yadda akwai Allah ba amma annabi yace Allah bai bada imani sai ga wanda yake so amma dukkan wata ni'imar duniya Allah yana ba wanda yake so da wanda ma baya son sa amma imani ga wanda Allah yake so yake bawa so da ka imani da shi ake tinkaho ni da ku Allah ya kara mana imani qala innaka minal munzirin aka ce amma ka jinkirin qala sai yace fa bima aghwaytani ya Allah saboda batar da ni da kai sai yace me la aqudanna lakum siratakal mustaqim wallahi kaga iblis na rantsuwa wallahi zan batar da su daga hanya maridaiciya duk yadda kace su yi rance kada su in kace su bari rance kada su bari shi yasa kaga duk time da zaka sabi Allah sai ga shedan na tura ka amma in biyayya ga Allah ne sai ka ji bacci ya kama ka duk abin da zaka yi na bautar biyayya ga Allah sai ka samu me ana discouraging ɗinka amma in dai ka saba wa Allah ne to sai ka ji ana kumbura ma kai ranka ya dade ku ne fa akar makalla ku ne fa sai shedan ya tunkuɗa mutum Allah ya kare mu daga wannan yace thumma la'atiyannakum wallahi zan zo musu min bayni aidihim ta gaba gare su ibnu abbas yace ma'ana shine shedan sai ya mantar da kai kiyama da ita ce gaba gare ka wa min khalifihim tabayin su zanzo tabaya shine sai kai da sabon Allah baka tuna mazurubin da kai sai ka kwanta baka tunanin fa ka saba wa Allah shine tabaya gare ka da haka wa an aymanihim zanzo ta daman su shine in suka yi aikin alkhairi dan kadan tunda a dama yake sai su dauka kawai sun tsira sai su yaudare kansu wa an shama'ilihim zanzo ta hagun su hagu kuma shine sai mutun ya saki Allah sai ce don dan karbin laifi ne shi yayi zunubin kuma ma sai ce karbin laifi ne sai ce wala tajidu aktharahum shakirina wallahi ba za ka samu suna gode maka ba duk ni'imar da ka musu za su juya maka baya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce masa kala fakhruj minha fita a cikinta madhuman kana walaƙantacce madhura koradle an kore ka je ka an kore ka la'anna sai kuma ya ce me laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'ina da duk wanda ya bi ka nayi alƙawarin zan cika jahannama da ku sai Allah ya ce duk wanda ya bi iblis yayi shiri za a cika jahannama da iblis da shi sai Allah ya kara maimaita ayar baya adam wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai annabi adam da iyalinka ku zauna a cikin aljanna baya ga wanda ya ce me fakula min haythu shi'tuma ku ci ta duk inda kuke so amma wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusanci bishiyar nan za ku zama a cikin azzalumai sai Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan sai shedan ya sanya musu waswasi a zuciyarsu waswasi da ya sanya musu a zuciyarsu shine libudiya lahuma anhuma ma wuriya an sawatihima manufarsa na sa waswasi don ya rudar da su ya bayyana da tsiraicinsu akwai tsiraici da ya kai kana aljanna a koro ka duniya akwai kwabe ka da aka yi ne kai wannan to shine a lokacin yana so ya bayyana musu tsiraici shine zai koro su daga aljanna su dawo duniya shine fa waswasa lahuma shaytanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima abinda aka rufe musu na tsiraicin su yake so ya bayyana anan wurin da Allah yake ya sa musu waswasi malamai suka ce iblis ne yazo da kansa cikin aljannar yana yaudaran su a gaba cikin suratun a cikin surar Allah ya gaya mana yazo ya same su yana cewa ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajarati sai yana kaman ganga haka. Allah bai hana ku cin wannan bishiya ba, illa an takuna malakaini, sai dai kawai dan in kun ci za ku zama mala'iku ne, za ku saki samun wata daraja, au takuna minal khalidina, ko ku dawwama a cikin aljannan ma, amma in ba ku ci ba za ku fita. Wa qasaba huma, yace musu wallahi, da yace wallahi annabi Adam shi kuma tunaninsa babu dama mutum ya ce wallahi ko wata halitta da ce wallahi akan ƙarya, saboda duk lokacin da zuciya ke da kyau yawanci bata cika gaggawan ƙaryata magana ba, shi yasa duk mutumin da ke da kyakkyawar zuciya an fi yaudararsa. In magana kuka yi za ka yaudare shi saboda ka yarda da kai, idan alƙawari kuka yi za ka yaudare shi, in kuɗi da za ka yi rabashi da shi da gaggawa, saboda me? Saboda bai zaton wani zai zo ya ci amanar wani irin yadda kai ka tunkare shi watakila. To shi yasa duk mai kyakkyawan zuciya ya fi zama sai ka ɗauka dolo ne ba dolo ba ne. Zuciyar ce take da inganci sai zama ya aminta da kowa, sai ya bada amanar kuma sai aka ci amanar. To da haka duk mutumin da kaga ana gaggawan yaudararsa ba wai wauta bane, zuciya ke da nagarta yake gaggawan yarda da mutane. Wa qasama kuma shine musu rantsuwa, yace inni lakuma laminan nasihina, wallahi nasiha nake muku. Allah yace fadallahuma bighurur, kawai sai ya batar da su da yaudararsa, sai ya fitar da su daga cikin aljanna yana ta fushin da wayo. Abinda kuma ya faru shine Qur'ani ya ƙara bayyana mana, malamai suka ce annabi Adam ba wai da gangan yayi ba, ba kuma saba umarnin Allah ba ne, akwai cuta ta mantuwa, jarrabawa mantuwa da ta same shi. Shi yasa ba laifi a rama ka koma suratul Taha aya ta 116 da yake cewa walaqad ahidna ila Adam
wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma.
Allah ya ce mun yi alkawari da annabi Adam amma bai yi nasara alkawarin ba, sai ya manta, sai zama ba a sashi a cikin waɗanda aka ba su ulul azmi minar rusul ba. Sai Allah ya kira mantuwa a wurin da waɗannan malamai ke cewa ba daidai bane mu ce annabi Adam kawai haka kawai ya bata, babban abu yayi wannan kuskuren, babban abin da ya faru shine ya samu jarrabawa ta mantuwa. Wannan shine aqrabu ila thawab, dole ka jingina da mantuwa. To Iblis yayi ta bibiyarsa, yayi ta bibiyarsa, daga cikin abin da ya masa Allah ya ce kada ka ci bishiyar, ne aka ce nau'in bishiya kaza kada ka ci, misali a ce kada ka ci bishiyar abarba, dan bishiyar Ibn Abbas sunanta as-sumbula, bishiyar sumbula, sai aka ce kada ka ci ta. Iblis ya sa masa mantuwa, sai ya dauka ita wanda aka ce hadhihi shajara, wannan ne, sai zama bai dauka wai duka jinsin bishiyar bane. Mafhum? Tayyib. Ana nufin dukkan jinsin ta, a ce dukkan jinsin sumbula kada ka ci. To shi sai dauka iya ɗaya da aka nuna ne, sai je ci wata wadda ba wannan ba. To kaga ya sa marmantuwan cewa jinsin aka hana shi, amma shi sai dauka wannan ɗayan ne aka ce, sai ce to je ka ɗanɗana ɗayan. Hawwa'u ta fara ɗanɗanawa, da ta ɗanɗana ba abin da ya faru gare ta, sai ta ji ta ce a da zaki, sai ce da zaki yayi, sai ce barin taɓa. Yana taɓawa sai tsaraicin su ya bayyana, shine fadalla huma bi ghurur, falamma zaqa shajara, suna dandanawa badat lahuma sawatuhuma, sai tsarecin su ya bayyana kawai sai suka da matsarara. Wa tafika yaqsifani alayhima min waraqil janna, sai suna tiran ganyen aljanna suna daura yanzu babu tufafi a jikin su. Fanadahuma rabbuhuma, sai Allah ya kira su, alam an hakuma an tilkuma shajara, Allah ya ce ban ce kada ci ba. Wa qul lakuma inna shaytana lakum aduwwun bibi, kuma na gaya muku shedan abokin gaban ku ne bayyananne. Hankalin su ya tashi, sai kawai suka zama tsarara, sai ana tiran ganye ana daura ciki. Iblis ya fara aikinsa, shi ne gabar da yake bayyana mana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi a hankali. To a nan shi ne fa'azallahuma shaytanu kenan, waɗancan ayoyin su suke fassara ma'anan fa'azallahuma shaytanu. In ka ɗauko tun daga aya ta 12 zuwa ta 22 suna fassara wannan. In kuma kana maka ce daga 14 qala anzirni ila yawmi yub'athuna, dan daga nan ya fara da sisa, daga ta 14 zuwa ta 22 in ka ɗauki waɗannan ayoyi guda 8 in ka saka su ne fa'azallahuma suke fassara wannan magana. Sai ya batar da su, sai ya sa suka sullube kenan, suka zame. Fa'azallahuma, sai ya zamar da su daga ina kenan, an ha daga cikin aljanna. Shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka fito, wanda za mu faɗa a gaba shi ne ce kul nahbitu, ku fita a ciki. Tsiraicin su ya bayyana, to sai aka ce su fito a cikinta. Fa akhrajahuma, sai ya fitar da su min ma kana fi, na abin da suke ciki. Fihin nan Ibn Abbas ya ce shi ne an-na'im, ni'imomin aljanna. Suna cikin ni'ima, to yanzu an cire su, akwai ni'imar da ya wuce aljanna? To yanzu a ce an fito da mutum aljanna, ai kaskanci ya faru. To shine mimma kana fihi, fihi ai minan na'im, ni'imomin aljanna, wanda babu wani wurin da ya kai aljanna. Wa qul nahbitu, sai Allah ya ce ku sauko, sauka ba a ce ukhruj anan ba sai aka ce ihbitu da wannan malamai suka ce irin ibnu abbas aljanna da annabi adam ya shiga da hawwa'u asalinta a sama take don ba aiki da kalmar ihbitu sai da imme in abu daga sama ne a sauko kasa wanda ke gida ground stairs sai ka ce ukhruj amma wanda yake upstairs sai ka ce basu ma ka ce ihbitu ku sauko to ka'ida wanda yake baina asalin aljanna tana sama ne sai aka ce su sauko daga cikin ta to shine sai suka sauko sai Allah yace ba'dukum li ba'din adu yanzu za ku je ku sashin ku na gaba da sashi ga irin gabar shine iblis yana gaba da ku ku kuna gaba da shi gabar mu da iblis sai Allah ya bayyana cikin suratul fatir yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa iblis abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba kage yana gaba da mu mu muna gaba da shi to gaba na biyu kuma shine mu da mu muna gaba da juna shi yasa aka fara samun ƴaƴan annabi adam biyu suka fara gaba da juna wanda isra'iliya da yake musu kabila da habila har ɗaya kashe ɗaya ya karshen gaba kenan to shi Allah yake ku to ku ta gaba da juna gabar ta maka yawa in kai wasa dan uwanka musulmi yana gaba da kai akan wani al'amari addinin ku daya wataƙila wannan gaba da kai dangarin ku ba daya ba wataƙila wannan gaba da kai don addinin ku ba daya ba wataƙila wani yana gaba da kai don kabilar ku ba daya ba wataƙila wani yana gaba da kai saboda wataƙila kungiyar ku ba daya ba to shi yasa shine za ku yi ta gaba da juna sai a manta da ya zama babu aulawiya ba priority kun hada addini daya da mutum musulmi ne dan uwanka amma akan bambancin gari sai ya gaba da kai kun hada addini daya amma akan bambancin kabila wani sai ya gaba da kai duk sai a manta shine kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu din kenan abinda bai taka kara ya karya ba sai wani ya gaba da dan uwansa musulmi ya daina masa magana gabar ba ta tsaya ba ta zo har masallaci masallacin kun aminta da juna kuna sallah haka wani sai ka matsala ya ce shi bai yadda da liman ba an samu haka a wani gari aka yi rikici har ya kai ga aka karya wani wai aka turo wakilai da mota su same ni aka shekarun baya wai a ba su shawari liman nan ya zo karatun sallah in ya zo walabba harshen sai kan daki kumatun hagu to wani kuma sai ya ce wai an ce a tajwidi dama zai buga ba din dama ne ba hagu ba akan wannan aka yi gaba a masallacin aka rasa sallar jami'i na kwanaki wanda matsala ce mai sauki hatta a wurin malaman qur'ani amma akan wannan kuma dan karamin abu sai ga ce to sai ga an ce mu ware masallaci abu ne mai sauki sai ga an bude jami'iyatu walad dalina yanzu saboda mu walad dalin din dama zai buga organization for the advancement of walad dalina ko saboda mu dan karamin abu sai mu ce to mu yi kungiyar mu ba haka ake rayuwa ba mafu tsayib kaga wannan shine gabar da muke yi shine da dan uwanka musulmi sahun sallah daya tufafin ka irin nasa sunan ka iri daya amma ba ku ba rabu da gaba da juna ba dan karamin abu abun ba a cikin sallah kawai sai kawo rikici sai ga dun mata rabu biyu shi yasa dole mu yi hakuri da juna mu rika yafe wa juna mu rika yi wa juna kyakkyawan zato so sai yace ba'dukum li ba'din adu sai yace walakum fil ardi Allah yace kuna da shi a cikin ƙasa mustaqarrun matabbata za ku tabbata a bayan ƙasa da aka koro ku shine nan al'arbi shine ab da wannan malamai na musulunci suke cewa hatta abinda western world ke agitating duniyar kafirai wai ana tunanin a cikin solar system ana duba planet wasu bangarorin halittar solar system na duniya wai wasu ƙasa na tunanin wai in zai yiwu za a kaura a koma can a rayu ana duba possibility ko a rayu a Venus ko a Mars ko a Mercury ko Jupiter ko ma wanne ne a solar system waɗannan planets da ke zaga rana to ana tunanin wai wanne ne ya dace a iya rayuwa da aka tambaye Sheikh Uthaymeen rahimahullah sai ce ba zai aje a rayuwa me yasa saboda Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun Allah ya ce anan za a tabbata me yiwa a iya zuwa a fito amma a rayu a wurin Allah ya ce a'a dan ya ce walakum fil ardi mustaqarrun anan za a tabbata so babu wanda ya sai fita anan ya rayu a wuri da ba nan ba kuma a gaba a cikin suratul a'raf idan muka ƙara kai ziyara mu dauko aya yar uwar wannan tana fassara wannan da yace qala habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin sai yace qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna Allah yace a cikin ta za ku rayu a cikin ta za ku mutu kuma daga cikin ta za ta fitar da ku so zaka tunanin zaka je Mars ko Venus ko Mercury ka rayu ba zai yi ba saboda Allah yace wa lakum fil ardi mustaqarrun ai sun fara binciken kuma aka gagara nasara before ai binciken sai aka ce akwai abubuwan da duk inda za a rayu dole sai an same su na farko akwai oxygen iskar da muke shaka number 1 number 2 dole ya zama akwai water ruwa dan ba zai rika kai ruwa can ba na uku kuma dole zama akwai sunlight hasken rana da ake bukata saboda ba zai a rayuwar da babu rana gabaɗaya tro out rayuwa ba. Na hudu kuma a samu abinci da zai iya rayu a wannan wurin. Sannan na biyar a samu temperature yanayi ya zama daga 0 degree Celsius zuwa 40 degree Celsius. Waɗannan su ne requirement biyar. Da aka fara bincike sai aka samu dukkan waɗannan planets din in banda nan wurin babu wanda za iya rayuwa a ciki. A ciki akwai wanda temperature yanayin za ka iya rayuwa amma sai a samu babu ruwa a ciki. Wani za ka iya samu akwai ruwa a ciki amma sai aka samu temperature minus 150 degree Celsius. Ka ga kenan ko ruwa ka ajiye ba zai kai minti biyu ba zai daskariya dan adam zai je rayuwa a wannan wurin. Ba zai iya yi ba. Wani wurin an je akwai ruwan akwai iska amma sai aka samu gabaki dai babu sunlight sai a za a rayuwa babu. Shi yasa Allah ya ce a nan za ku tabbata. Kuma duk inda aka zaga duniya a kaura wani wurin babu inda za a je sai a nan. Dan a nan Allah ya ce. Kuma babu inda ya halitta da zai dace da rayuwa dan adam sai nan. In ka duba planet da yake mafi kusanci da ƙasa wanne ne? Venus ne. Shi ne mafi kusanci. Idan ka ɗauki Venus daga nan zuwa can suka ce da modern technology ana buƙatar aƙalla wata uku gabanin aisan ana tafiya. Tafiya non-stop. Wata uku ne da modern technology gabanin aje ta ya za a ƙaura wurin. Ɗaya kenan. Na biyu a wata uku su astronauts waɗanda suke tafiya su ɗauki mutane su kai tafiyar suka ce to wata uku ba zai yiwu radiation na wurin ɗan adam ya iya haƙuri ya wata uku isa wajen lafiya galawa. Ba zai iya yiwuwa ba. Kaga wanda yake ƙara tabbatar da mu'jizan Qur'ani. Allah ya ce a nan ɗin za ku rayu. Kuma duk yadda aka ci gaba da technology ba a samu ikon yin rana wacce take artificial rana ba, bare a ce za a sa ta a wurin. Ba a samu hanyar yin artificial ruwa da za a rayu da shi ba. Ba a samu hanyar yin artificial oxygen da dukkan al'umma za ta rayu da shi ba. Ai ba intensive care unit ake ba, ko? Bare ka ce an sa maka. Kuma ko intensive care unit din an je can ba sai ya aiki ba? Dan a nan Allah ya kaddara ka rayu, shi yasa ya baka wannan yake iya yiwuwa. Sannan Allah ya ce wa mata'un da dan jin daɗi ilahin zuwa lokaci wanda yake dan kada. Shi ne rayuwar mu a bayan duniya. In an ce mata shi ne jin daɗi na deception mai yaudari, shi yasa ya ce fadallahu ma bi ghurur. So jin daɗin duniya akwai yaudara a ciki. Duk yadda ta ɗaure maka gindi to tsanani ne ka shekara 500 a cikinta, kuma 500 na da ƙarshe. Duk yadda ta ɗaure gindi, kuma ita illar duniya in ta fara ƙara zaƙi ta kusa ƙarewa. Daga kaga ta zaƙinta ya ƙaru kaman zuma to ka kusa barinta. Bahaushe yace wai ganga in ta ƙara zaƙi ai ta kusa fashewa ne. To wannan shine shi yasa Allah yace masa innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatu ladhi ma ya'kulu an-nasu wal anam hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha. Kaga sun ga komai yayi dadi kenan. Allah yace ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. To ita illa dunya idan ta fara dadi to dan adam ya kusa barin ta ne. Shi yasa ita daman yanayinta shine yau da dadi gobe babu dadi. Yau kai dariya gobe kai kuka. A kira aljanna kai dadi, a kira labarin fitowa aljanna kai kuka. To wannan shine rayuwar duniya gabaki dayanta. Shi yasa Allah ya ce wa mata'un da dan jin dadi mai yaudari ilahin. Dan akai yaudara a cikin sa. Jin dadi na gaskiya shi ne aljanna. Shi yasa matukar mutum bai shiga aljanna ba to bai da hutu a rayuwarsa. Na'am.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
فَتَلَقَّى آدَمُ سَيِّ آدَمُ يَكَلِبُ وَسُكَلْمُومِي مِن رَّبِّهِ دَغَ وُرِن وَجَن مَحَلِّتِنْسَ اللَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ سَيِّ اللَّهُ يَكَرْبِ تُوبَنْسَ إِنَّهُ لَلَّيْ شِي هُوَ اللَّهُ دِن attawwabu mai karban tuba ne arrahim mai jinkai ne. Kalmar fatalaqa adamu sai adamu ya karbi kalmomi a wata kira kuma sai a ce fatalaqe adama ko min rabbi sai da makalimatun anan kace adamu shine subject din shi ya karbi kalmomi din kalimatun din kuma shine maf'ulun bihi amma tunda jam'ul muannath salim ne a wurin fataha kisra ake sawa ta shi da mafatalaqa adamu min rabbihi kalimatin so da haka maf'ul bi shine object of the verb din amma an kace fatalaqa adamu min rabbi sai zama kalimatun so kalimat sai zama shine asalin subject din adam kuma sai zama maf'ul bihi object of the verb din to sai zama sai wasu kalmomi daga wurin Allah suka sadu zuwa ga adam so da haka shine object na verb din so duk wanda ka fasara yayi fatalaqa adamu sai adamu ya karbi kalmomi daga ina min rabbihi daga wurin mahaliccinsa kalimat kalmomi qur'ani ya bayyana arama inda ka tsaya ka koma arab aya ta 23 sai ka dauko sune kalmomi din zai fassara wannan insha Allah
qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
wannan aya ta 23 da aran ma ya kawo ta yanzu shine fassaran kalmomin da Allah ya Adam ya karba daga wurin Allah shine Adam alaihi salam sai wannan addu'a da shi da iyalansa kana su bi suka ce mu ji kalmomin rabbana ya mahalicinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu tunda muna aljanna yanzu an dada mu duniya wa illam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna baka mun rahama ba lanakunanna minal khasirina za mu zama cikin masu asara to fatalaka waɗannan sune kalmomin da ya fada a cikin su san da ya tawassuli shine san da ya tsani da kamun wuri da kaskantar da kai ya roki Allah da ababe guda hudu na farko yayi da aiki da tauhidin rububiyya shine mai rabbana ya aminci Allah ne halicce shi kaga yayi admitting ya Allah kai ka halicce mu na biyu zalamna anfusana ya yace mun zalunci kawunan mu kaga ya amince da kuskurensa to admitting kuskure kai yana sa a yafe maka to kaga sai yayi admitting mun amince mun yi kuskure na uku wa illam taghfir lana ya Allah maka gafarta mana ba wa tarhamna baka man baka ji tausayin mu ba kaga kin nuna cewa shi gajiyayye ne yana cikin halin kaskanci yana neman taimako na hudu sai yake da nakuna na minal khasirina za mu zama cikin masu asara har abada ba za mu yi ciri ba ba shi yasa malamai suka ce tawassuli da wadannan guda hudu ya halatta a yau kai wannan addu'a in kai ne sai ka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna na minal khasirina ko kuma addu'a annabi yunus wanda annabi yace duk wanda yayi ta yake cikin damuwa Allah zai yaye masa damuwar ta sa shine me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sarki ya tabbata gare ka zuwa ga Allah ba abin bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka ni ina cikin azzalumai wadannan addu'o'i ne na annaba da suka yi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yayi wannan addu'a sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi wadannan kalmomi adamu ya karba daga wurin Allah in ka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun to anan wurin kalmomin ne su ne fa'ilai adam kuwa shi ne maf'ulin bihi to wannan addu'a ya sai Allah ya karbi addu'ar adam in an ce adam ya karba shi ne ya yi addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba shi ne akhadha wa qabila shi ne ma'anan talaqa akhadha ya karba wa qabila ya riƙe fataba alaihi sai Allah ya gafarta masa ai fataba Allahu alaihi an goge subject din shi ne Allah Allah shi ne mai karban tuba sai ya karbi tuba innahu lalle shi huwa wannan huwa sunansa a wajen malaman nahawu ga daliban nahawu shi ne damiru fasli shi ne pronoun ne amma wanda yake more of independent shi ne huwa ma'anarsa taukidi ne wal asr yana game magana gaba ɗaya kuma yana bada emphasis yana karfafa magana innahu lalle shi huwa shi Allah at-tawwabu mai tsananin karban tuba ne kalman taba tuba an ce ta'ibun mai tuba at-tawwabu mai tsananin karban tuba wannan shine siga na mubalaga in kace taba ala wadani fa'ala ta'ibun ala wadani fa'ilun tawwabun ala wadani fa'alun so Allah mai yawan karban tuba ne ta yaya yake yawan karban tuba unzur ila kasratit ta'ibina duba adadin masu tuba duk duniyar nan in kowa ya tuba Allah zai iya karba kaga ya zama mai yawan karba saboda duk adadin mu Allah kadai yake karban tuban mu na biyu kuma yawan tuban da yake ni da kai wakila mun yi laifi sama da sau dubu an yafe mana kuma bi sama sau dubu goma an yafe kaga in aka duba adadin laifin nan ma mai yawan karban tuba ne rahimu kuma mai jinkai ne da sadar da rahama zuwa ga bayinsa yasa in kun ce kun tuba sai karba duk da haka annabi adam an yafe masa laifin hawwa'u an yafe mata amma sai aka ce su zauna a doron ƙasa nan wannan shine babban uzurin da yasa muke rayuwa a nan wurin to kuma duk wanda ya karbi wannan alƙawarin babansa cewa ba zai ƙara koma ba adam ba zai ƙara wannan shirka wa Allah ba zai ƙara yadda shi dan ya fitar da shi ba in yi aiki mai kyau kuma sai a mai da shi gidan aljanna dan to yanzu an fito da mu muna nan muna jarabawa aiki nan gaba shine koma gidan aljanna kada mu manta da wannan assignment din shine shirin mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koma gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya sa mu wanye lafiya asali da aka fito da annabi adam daga aljanna qul nahbitu ibnu abbas yace an tsaye da shi a saman duniya ne daga saman duniya kuma da yazo wajen sai aka sake cewa aya ta gaba da ramadan shine kul na habitu min hajami'an sai aka ce ku ƙara saukowa to daga saman duniya kuma sai aka dawo da su kan ƙasa na to shine yasa aka yi ihbitu sau biyu ihbitu na farko daga aljanna zuwa saman duniya daga saman duniya kuma shine kul na habitu min hajami'an kuma an yi aiki da ihbitu jam'i da wawul jama'a duk da a larabci tu ba jam'i bane ana ce masa duwal ne in arabic musanna so daga tu is not a plural in arabic amma sai aka yi aiki da jam'i wai saboda annabi adam da hawa'u da mu duk muna cikin su shine kai annabi adam da hawa'u da zuriyar ku duka ku sauko duniya ku sauko saman duniya daga naka sake cewa kul na habitu min hajami duka ku sake saukowa kasa to shine sai aka dawo da mu nan wurin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu yubo koma aljanna zamu dakata akai zamu tashi kan aya ta 38 gobe insha Allah ta'ala inda suka sauko daga saman duniya kuma zuwa ga cikin duniya kan kasanan da muke rayuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم.